بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من رقم الله سبحانه وتعالى قال سامنا البركة أولا وتنام ليكسك أيوة رمضان kuma muna godiya gare shi da ya tara mu a wannan wuri na 24 ga watan Ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1431 wanda ya daidai da 3 ga watan 9 2010 lissafin da ake cewa miladiya. Ci gaba da karatun mu na tafsirin alqur'ani mai girma, kuma musamman karanta littafin Sheikh Abdulrahman Sa'idi. Jiya mun tsaya kan wata magana da take da alaka da fadin Allah subhanahu wa ta'ala, fawailul ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim. Malamin ya nakalto mana wata magana daga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, la'alla ita za ta dauki mana wannan darasin na yau saboda alakarta da wannan ayar da ya ambata. Ba laifi mu sake karanta ayar, sannan insha Allah sai mu zo abinda malamin ya ambata.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fawailul lilladhina يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ
ma yaksibun. Bayan mun karanta dai abin da ya gabata na fassarar wannan aya da Allah subhanahu wataala yake alƙawarin azaba ga waɗanda suke rubuta littafi da hannayensu, bayan sun rubuta da hannunsu kuma su ce wannan littafin daga Allah yake, domin su sai wani abin duniya dan kadan. To Allah ya nanata ya ce bone ko azaba ya tabbata gare su ko ta tabbata gare su daga abin nan da hannayensu suka rubuta, ko saboda abin nan da hannayensu suka rubuta, kuma sannan azaba dai ta tabbata gare su saboda abin da suke samu na duniya din. Mun san dai kasmi shine abin da kake tsoro rubuta, kake aiki domin ka samu, ko kuma kake samu sakamakon wani aiki da ka aikata, neman abinci, shi ake ce makasbu. Nan zamu lura cewa Allah subhanahu wataala a aya guda ɗaya ce, amma ya faɗi wailun sau uku, wanda ya isa ya nuna mana girman abin da aka aikata a ciki. Mutumin da zai rubuta wata magana wanda yake itikadin addini ce, kuma sannan ya dangana wa Allah maganar, yace wannan Allah ne yace haka, addinin da nake yi Allah ne yace in yi, bayan kuma shi ya kirkiri abin sa ya rubuta shi, ba Allah ne umarci ba, to ya cancanci wannan bane har wajen sau uku, kamar da aka ambata a wannan aya, sau uku ba wajen uku ba. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم. kunga an fadi wancan rubutun aya binan wailun na farko, sai akai tafsili aka ce wailun din kuma kashi biyu, da na rubutun da kuma abin da suke samu din, ma'ana abin da suke samu na duniyan babu albarka a ciki, sannan kuma azaba ta tabbata a gare saboda ƙaryar da suka yi wa Allah subhanahu wataala. To shine bayan tafsirin da muka karanta, malam sai yake cewa qala shaykhul islam, in an ce shaykhul islam galiban ana nufin wa ibnu taymiya, yawa musamman inda kana karanta littafan da suke bin hanyar magabata, wanda suke girmama Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan ba dan wai wani alfahari ba amma saboda kasancewar al'umman nan tun bayan wannan bawan Allah bai samu ilinsa ba duk inda zaka bincika a kowanne fage ba zaka samu mutumin da ya kai wannan bawan Allah ilimi a wani fage na ilimin addini min haythu duk yadda zaka tara ka bincika a kowanne bangare gurgudan hali yawa shi yasa in yi magana hakikatan sai dai ka bari ba a cewa ba ya kuskure yawa kasancewar yana da ilimi ko yafi da yawan ilimi ba ya nufin koi ba ya kuskure wannan kwata-kwata ba wani mai aqida ta kirki da zai dauki wannan duk dan adam din da ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba ba ka dangana masa irin wannan yawa a ce kuskure ne wannan an same shi a maganarsa to annabi sallallahu alaihi wasallam shi kawai Allah madauki ya tsare maganganun da yazo da su sawa'un qur'ani ko kuma hadisansa amma duk wanda ba shi ba zai iya magana ta take daidai zai kuma iya magana da ba daidai ba yawa amma muna zancen maganar girman ilimi da yadda wato hatta abokan gabansa suka tabbatar da matsayinsa wajen ilimi wannan kuma kar ya cinye mana lokacin abin da muke so mu yi wani lokacin ko a wata munasabar insha Allah mu ayi magana akan bawon Allah da ilimin sa yana cewa lamma zakara hadhihi alayati min qawlihi yayin da ya ambaci wato ibnu taymiya ya ambaci waɗannan ayoyin fawailun lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalilan fawailun lahum mimma katabat aydihim wa wailun lahum mimma yaksibun to daga wannan ayar da ya karanta ta gaba daya yana cewa fa inna allaha zamma alladhina yuharrifuna alkalima an mawadhihi anan Allah madaukaki ya zargi waɗanda suke canza suke jirkita kalmomi daga yadda suke tahrifil kalimi an mawadhihi dai daga cikin uslubi ne da Allah madaukaki ya amfani da shi wajen sukan yahudawa a cikin qur'ani yawa يحرفون الكلمة عن مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا كما يدك سورة المائدة يو تو أبن أكي نفي أنا شين إلين جلك تمغانا دا يهودا واسكي سأوكي مغانا دا ألا مدوك كي يبدا ألتافا سيس تشريتا سيس أكوتا دا كانسو دا كوالوسو دا باكينسو سيس ساتا أولنا ولي dan su samu abin duniya shi shine ibnu taymiya ne yake cewa fa inna allaha zamma alladhina yuharrifuna alkalima an mawadhi'i wa huwa shi wannan zargin huwa wannan zamiri yana koma kan zammi yawa mutanawilun ya kunshi ya shafi ya hado hadda man liman hamala alkitaba was sunna ala أصله من الألامة أصله كي من البدع الباطلة وأن مغنر دعك أنبتا ودعيك يهودا وانكو كما يدى مكرنة بالي كيسي أتكي تددت واتاسا وكني أكن يهودا وان أما مكلتين دع الله من أكي أمباني دع الفاظ عامة لفظين أمومي ma'ana lafuzzan da in akai amfani da su sun shafi duk wanda ya siffantu da wannan abin da aka faɗa a ciki ba za ka takaita ta akan yahudawa ba domin Allah madauki ya yi amfani da lafazina umumi cikin al-ismul mawsul ismul mawsul na alladhina ce akai fawailul lilladhina azaba ta tabbata ga waɗannan waɗanda shi kuma ismul mawsul min alfazil umum yawa sawa'un ma'ana yana cikin lafuzin da ake amfani da su wajen nuna cewa lafazin nan ya kunshi kowa da kowa kawai abinda zaka kalla siffofin da aka ambata domin shi dama al-ismul mawsul ko ismul mawsul ana amfani da shi ne wajen siffanta jumlar da ta zo kafin sa in aka kawo jumla ana so a wasafta wanda aka ambata a ciki sai a ce alladhi jaa ar-rajul alladhi ra'aytahu ams ko ittasala alayk ams mutumin nan da ya maka waya jiya yazo kaga jaa ar-rajul wannan mutumin yazo sai ake a siffanta maka shi an fahimci wannan sai aka ce alladhi ittasala alayka ko zaraka ams wannan da ya ziyarce ka ko kuma ya maka waya jiya kaga wannan jumlar ta allazi din har zuwa karshen ta ai so ake a kwatanta maka shi wancin mutumin an fahimci wannan don haka ashe suna abu ne da yake koda yana komawa zuwa ga wanda aka ambata a baya to amma dai lafazi ne na umumi don haka abinda ibn jami'a ya hararo anan shine duk mutumin da hamala alkitaba was sunna ya dauki qur'ani da sunna alama as-salahu akan abinda shi ya kirkire shi ya sa shi na asalin addini ya fito da wani abu yace shine asalin addini agunsa alhali Allah ba shi yasa a matsayin asalin addini ba mun fahimci wannan sai kuma yazo ya dauki qur'ani da hadisi ya dora akan wannan yace wannan magana wannan asalin nasa da ya kawo shi Allah yake nufi mun gane kuwa ha mutum ya kirkiro wani asali nasa ya sa a cikin addini ce wannan abun ma rukuni ne a addini ba za a yi addini ba sai da wannan sai kuma ya zama cewa wannan abun Allah madaukaki bai faɗe shi kuru-kuru akan a cikin Qur'ani ba sai ya dauko wata aya ko saboda ta yi kama ko an faɗi wata kalma da take alaka da abin nan da ya fito da shi sai ya ce to wannan abin da na faɗa muku ga dalilinsa a Qur'ani kuma shi Allah yake nufi sai fassara asalin nan nasa da cewa Qur'ani shi yake nufi mun fahimci zancen yanzu ai kaga ba cewa wannan haruffan su Allah ya faɗa ba ko kamar yadda muke magana akan Yahudawa kamar yadda za a ce mutum ya kawo ga lafazi a Qur'ani ko a Taura sai suka cire na Qur'ani a Taura sai suka kawo nasu nan ai kaga shi yasa nasa har ya rubuta littafi yace wannan su ne asalin addini amma kuma wannan asalin babu shi a Alkur'ani saboda wani kokari nasa dan ya jawo wa kansa amfani sai ya ce maganar Allah a wuri kaza a wuri kaza ba komai take nufi ba sai abin nan da na gaya muku mun fahimci abin yauwa to sai Ibn Taymiyyah yake cewa duk mutumin da ya fito da irin wannan asalin wanda babu shi a addini kuma ya fassara ayoyin Qur'ani yace shi ake nufi da shi to ya shiga alƙawarin nan na azaba da Allah ya waihuda ina jin yanzu an gane sosai yawa to shine sai yake cewa ina ne min qawlihi yawa sai yake cewa alama asalahu min albid'il batila na daga bid'o'i wadanda yake ba daidai ba menene bid'a tunda ya amfani da lafazin bid'a ga kamata a tsaya akan ta a tambaya me ake nufi da bid'a ko ba ku san bid'a ba kuma kuna hana mutane na'am abinda aka sa shi addini wanda baya cikin addini jayyid daidai ne aha akwai wata ma'ana na jayyid in ka hada wannan da wannan ya fi da wata ma'ana na ya sa shi a cikin addini wuri jayyid duk ma'ana su daya na jayyid duk dai ma'anar ta tattara ta zo kan wannan duk abin da yake aka kirkiro shi kamar yadda Shatibi yake cewa tariqatun fid dini mukhtara'atu tudahi ash-shar'iyya wa yuqsadu bis-suluki 'alayha at-shiddati at-taqarrub ila Allah tabaaraka wa ta'ala wata hanya a cikin addini wani abu a cikin addini kaga ashe kenan kar ka tafi wani wuri in ana zancen bid'a kace kana neman ta a wajen addini sai ka ji wasu an ce meye bid'a sai ka ji suna zancen ai kada kade da raye-raye da wasanni su ake ce ma bid'a a kada kade da raye-raye music da sauran waɗannan su sabo ne shi ita ko bid'a a cikin addini ake samun ta abinda ba a addinin yake ba sai wani kirkiro shi sai cusa shi a cikin addini domin ya samu kusanci zuwa ga Allah ma'ana niyyarsa shine bautawa Allah mun fahimci wannan shi yasa yace muhtara'a tudahi ash-shar'iyya tayi kama da hanya ta shari'a. Kaga tunda aka ce tubahi ai ba ita bace, ko ba haka bane, ba hanya ce ta shari'a da Allah ya ko mana ba, amma wannan wani abu ne, wani ya fito da shi yayi kama da na shari'a, kuma yuqsadu bisuluki alaiha ko fiha, wanda ya shiga wannan hanyar ko ya dauki wannan fikirar ko yayi aiki da wannan abun da aka fada da aka shigo da shi din, yana nufin ya bautawa Allah da shi ne. Mun gane wannan? Yawwa, don haka ashe a cikin harkar ibada ake samu. Shi yasa daga cikin bid'o'i akwai bid'a amaliya, akwai kuma bid'a i'tiqadiyya. Mun taba wannan zancen shi ma. Ko? Yawwa, bid'o'i na aiki. Ce misali a cikin zikiri wani ya ƙara wani abu wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama bai zo da shi ba, kaga wannan bid'a ce ta aiki. Ko ba haka ba? Yawwa, to abinda na san da yawa mun san waɗannan abubuwa. Abinda na kula yana da karanci haka a fahimtar sa a gunmu da yawa, kuma fiye da yawa ba sani ba, shine albid'u li'tiqadiyya, bid'o'i na aqida. Sau da yawa in malamai magabata suka ce yan bid'a, to mafi yawa suna magana ne akan waɗancan masu bid'o'i na aqida. Mun gane? Yawwa, ba wai dan su albid'u al'amaliya din ba sa cikin bid'a ba, dukkan su bid'a ne. Amma kana karanta littafin aka ce ka kiyayi yan bid'a, ka kiyayi kaza, to ana nufin waɗancan masu wasu aqidu da suka zo da su suka sabawa aqidin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mun fahimci wannan? To duk wanda ya fito da wani asali na irin wannan nau'in, shi ya sa shi a cikin musulunci, kuma ya amfani da Qur'ani wajen samun masa gindin zama, to ya samu wannan irin alƙawarin azaba da Allah ya yi wa Yahudawa. Shi ne kawai abin da Ibn Taymiyyah yake so mu fahimta. Shi ne malami yake cewa wa dhamma alladhina la ya'lamuna alkitaba illa amaniya, kuma Allah ya zargi waɗanda ba su san komai ba na littafi sai tatsuniyoyi da burace-burace. Wa huwa mutanawilun, har yanzu dai kuma wannan narkon azabar ya shafi liman taraka tadabbura alqur'ani, duk wanda ya bar lura da tintintini da izina daga ma'anonin alqur'ani. Wa lam ya'lam illa mujarrad tilawati hurufihi, bai san komai ba sai kawai ya karanta harufa, to shi ma zai gutsiri wani abu daga wancan abu da ake fada, musamman idan bai san komai din ba, sannan kuma yazo ya qulu ala llahi bi ghairi ilmi, zai faɗi wani abu na addini bayan kuma bai san komai ba. Wa mutanawilun, na uku kuma ya kunshi, ya shafi liman kataba kitaban bi yadihi, duk mutumin da ya rubuta wani littafi da hannunsa. Mukhalifan, amma nan kuma ya kamata ku fahimta, an ce kitab ba lalle ya zama littafi ba. Yawwa, kitab ana duk abin rubutu, ko mai ka rubuta ko shafi ɗaya ka rubuta ya shiga cikin nan. Yau, ba sai mutum ya rubuta littafi ba sannan ya zama ya kirkiro wani abu sabo. A duk wanda ya rubuta wani abu, ko takarda ɗaya ce, kai ko layi ɗaya ne, inda har ya rubuta shi ko ya yi kira zuwa gare shi ko ya rabawa mutane ya ce wannan asalin addini ne, bayan agun Allah wannan ba asalin addini ba ne, to ya shiga cikin wannan abu. Mukhalifan likitabillah liyanala bihi dunyan, don ya samu wata duniya, wata duniya. Wa qala innahu min indillah, kuma yace wannan abu ai Allah ne ma ya faɗa, daga gun Allah yake. Misali, yace misali an ya kula hadha huwa shar'u waddinu, sai zo muku da wani tsari, sai ce muku wannan shine shari'a, wannan kuma shine addini, bayan kuma ba daga Allah yake ba, yace daga Allah yake. Wa hadha ma'ana alkitabi wa sunnah, ko yace wannan ita ce ma'anar abinda na gaya muku na ayoyin nan da kuma hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bayan kuma shi ya rubuta abinsa da kansa. Zamu zo mu bada misali yadda kowa zai fahimci abin. Yace wa hadha ma aqulu salafi wal a'imma, ko yace maka wannan ai shine abinda muka fahimto na daga abinda bayanan malamai magabata da shugabannin wannan addini din. Wa hadha huwa usuluddin, ko ce wannan shine usuluddin. Me usuluddin? Rukunan addini, abinda in babu shi babu addini. Duk muna fahimtar wannan? alladhi yajibu i'tiqaduhu 'ala al-a'yan wal-kifaya, yace wannan shine asalin addinin da yake wajibi ne, tilas ne akan kowanne mutum ya imani da shi, yadda da shi. So, imani na ayn ko kuma imani na kifaya, ma'ana imanin da kowanne ɗaya daga cikin mutilas ne za a tambaye shi akai shine alal ayan. Na kifaya kuma, kamar wanda muka sani fardul kifaya ko da fardul ayn, to shi yake nufi anan, da abinda za a ce farilla ne akan ka kai imani da shi, ko akan ku da yawa ku imani da shi, to duk ya shiga ciki. Wa mutanawilun, har yanzu wannan wa'idi da aka faɗa narkon azaban nan ya shafi man katama ma indahu, duk wanda ya boye wani abu da yake tare da shi, min alkitabi was sunna, na ilimin qur'ani ko hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a tambaye shi akan wani abu ya san shi ya boye, to shi ma ya shiga cikin wancan wailun din da aka faɗa. Wailun guda nawa? Uku ko? Yawwa. Yace li alla yahtajja bihi mukhalifuhu fil haqqi alladhi yaquluhu, wai mutum ya boye abin da ya sani na Qur'ani ko na sunna domin tsoron kada abokin sabaninsa wanda ya saba masa ya yi hujja da wannan, akan cewa to ai gashi nan wannan ilimin da aka tambaye ka gashi ashe kai ka san haka yake a Qur'ani amma kake yin kaza, to don gudun kar a kafa hujja da shi akan abin da yake itikadi ya yadda da shi, shi yasa sai ya boye ya ce a wannan abun ba haka yake ba. Wannan abu ai daga na farkon nan zuwa na yanzu na ƙarshen nan, dukkansu waɗannan abu ai kun shaida cewa akwai su a cikin musulmi, ko ba haka bane? Wanda zai fito da wani abu sabo babu shi a Qur'ani, babu shi a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace kuma asalin addini ne, har ma idan ka ce baka yadda da shi bai ce ma kafiri, bayan kuma Qur'ani da sunna babu wannan abu. To nan abinda malam yake faɗa dama, shigar da masu irin wannan aikin cikin wancan alƙawarin azaba da aka yi za a yi ma Yahudawa. Yace wa hadhihi al-umur kathiratun jiddan, wannan abubuwan da muka ji wanne daga wancan na canza abubuwa ko kuma boyewa hadde zuwa ƙarshe, yawwa kathiratun jiddan fi ahli al-ahwa'i, suna nan da yawa abun yan bid'a. In aka ce ahlul ahwa'i ana nufin ahlul bid'a, me yasa ake ce musu ahwa, me ma'anar ahwa? Likici, san rai, yawwa san zuciya, masu bin son zuciyarsu. Mutumin da ya fito da wani abu nasa shi ya yadda da shi, yace wannan zai bautawa Allah da shi, kuma da shi da sababinsa Allah zai shigar da shi aljanna. Allah ba shi yace ai ba, annabin Allah ba shi yace ai ba sallallahu alaihi wasallam, amma shi mutumin shi kirkiro kayansa yace wannan abun akwai shi da yawa a cikin yan bid'a. Jumlatan, a dunkulansa gaba ɗayan waɗancan abubuwan dukkaninsu akwai. Kan rafida ce, kaman abun rafida, rafida suwaye rafida yan shi'a, yace waɗannan abubuwan duk da kaji an faɗa ɗin nan akwai su, abun rafida, abun shi'a. Wa tafsilan, akwai kuma daki dakin su, ko akwai ɗaya babu ɗaya, a wani lokacin wani ya ɗauki wani daga ciki, ko ya ɓoye wani abu, ko ya kare wani ra'ayi da ya fito da shi, shi ma akwai shi. Mithl kathirin minal muntasibina ila alfuqaha'i, akwai agun wasu da yawa daga cikin wanda suke nasabta kansu zuwa ga mazhabubin fiqihu. Mun fahimci wannan? Akwai wanda misali ina iya tuna wani wanda yi sharhin Abu Dawud, wani dan mazhabar Hanafiya, yake cewa duk hadithin da yake cikin Abu Dawud dinnan da zai masharhi, in har ya saba mazhabar Abu Hanifa, to dole ko dai hadithin ya zama ba sahihi bane, ko kuma dole a yi masa tawili. Kaga wannan son zuciya ne, ko ba haka bane? Yawwa, shi ake nufi da irin waɗannan, ba wai bin mazhabar ba, bin mazhaba ta fiqihu, mazhabar Abu Hanifa, mazhabar Imam Malik, mazhabar Imam Shafi'i, da mazhabar Abu Malik bin Anas, da Ahmad bin Hanbal, kai na faɗi Malik ko? To dukan waɗannan mazhabobi bin su ta ɓangaren ka koyi addini, ba bi na ido rufe ko me suka faɗa daidai ne ba, to wannan ba laifi, ba wanda ya hana shi. har intisabi ma ka ce wa kanka Shafi'i ko ka ce wa kanka Hambali duk ba matsala cikin wannan saboda a imma na musulunci da yawa sun kuma tunda mun fahimci waɗannan mazhabobi na fiqh ba mazhabobi bane na aqida mun gane wannan yawa mazhabobi ne na fahimtar yadda za a bauta wa Allah wajen tsarki da sallah da azumi da zakka da aikin haji wanda yake ba usulin addini bane shi yasa ake ce musu me furu'i littafan furu'a dama haka ake ce musu ko yawa saboda littafai ne su ba su ne usuluddin ba amma in ka zo maganar usuluddin me usuluddin rukunan addini abinda aka gina musulunci a kansa ma'ana aqida da tauhidi to dukkan waɗannan malaman guda hudu ra'ayin su daya mun gane don haka duk wanda zai zo da wata aqida sabanin tasu yazo ya lika ya ce ita ma mazhaba ce ta biyar to wannan san ba za a karba domin duk mazhabar da ba ta sunna bace ta bid'a ce ba yadda za a yi ta zama mazhaba ko a ce ta biyar daga cikin mazhabobi ba fahimta bace in dai ta shafi aqida wani addini ne na daban ko wata hanya ce ta daban kamar yadda zamu zo mishi ina fata mun fahimci wannan saboda fa'idar wannan abin da kuma maqta din da malamin ya kawo mana ina so mu magana akan usulul firq in an ce usulul firq asalin firqoqin musulunci gaba ɗayan su mun san manzonmu sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari cewa yahuda sun kasu kashi 71 kirista zuwa 72 sannan yace wannan al'ummar ita ma za ta kasu kashi 73 wasa taftariqu hadhihi al-ummatu ila 73 firqa sai ce kulluha fi an-nari illa wahida dukkanin su suna wuta sai guda daya aka tambaye shi sai ce ma ana alaihi al-yawma wa ashabi abinda ni da sahabbaina muke kansa a yau to wannan hadisi mutane malamai da ko in ce an inganta shi ingantaccen hadisi ne akwai wasu maqal wasu ƴan maganganu akan isnadin sa amma gabaɗayan al'umma ta karbe shi cewa hadisi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganar da aka yi ita ce wasu daga cikin magabata sun yi kokari su bayyana wannan firqoqin guda 73 shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su da sunaye cewa da wance da wance da wane da wane har zuwa ƙarshe ya faɗi 73 babu wannan shi yasa sai suka yi ta ijtihadi Ibnu Battah a cikin al-Ibana littafinsa al-Ibana ya ruwaito daga wani Hafs ibn Abdullah yana cewa ya tambayi Abdullah ibn Mubarak Abdullah ibn Mubarak ɗaya ne daga cikin magabata manyan malamai a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da malami ne na Imam Malik ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 171 to wannan bawan Allah malami ne babba ina ji ma na taba baku labarin sa har yana da makaranta da nan yake sa ɗalibansa su kwana ma yana ci da su kuma yana ba su karatu sai Imam Malik duk agogo su karatu an tambaye shi zuwa kashi nawa ne wannan al'umma ta rabu sai ce al-usulu arba'atu asalin dai guda hudu ne ma'ana asalin firqoqin da daga nan sauran suka rarrabu shine guda hudu sai ki cewa ash-shi'atu wal haruriyatu wal qadariyatu wal murji'atu yace ta farko ita ce shi'a da kuma al haruriyya haruriyya suna ne na khawarijawa ana ce musu al-haruriyya saboda sun gudu lokacin da suka kafirta Ali ibn Abi Talib sun koma wani ƙauye ana ce masa harura'a to shine ake sa musu suna al-haruriyya akwai al-qadariyya al-qadariyya sune masu ƙaryata kaddara su ce babu wata kaddara nan ana nufin mu'tazila da kuma al-murji'a murji'a su kuma wanda suke cewa imani kawai shine ka san akwai Allah kawai in dai ka san akwai Allah kawai ko baka yi sallah ba ko baka yi azumi kawai zaka shiga aljanna waɗannan duk firqoqin an same su a tarihin musulunci kuma suna da kashe-kashe akwai wannan ilimin na da nake faɗa na harkar sanin ƙungiyoyin musulunci ilimi ne babba kuma mai muhimmanci, kuma an yi rubuce-rubuce da yawa a kansa a babin aqida, to shi kuma wani bangare ne, wani reshi ne da mai muhimmanci. An yi rubuce-rubuce masu yawa a kansa tun daga can baya da kuma har zuwa yanzu ba a daina ba. Za a faɗi kowace ƙungiya da ake da take da wani suna a musulunci, sai a ɗauko tarihinta, wa ya kafa ta, yaushe aka kafa ta, meye aƙidunta. Ana ɗaukowa daga littafan su masu wannan aƙida ɗin, a ce sun ce kaza kuma sun ce kaza kuma sun ce kaza. Ina fatan mun fahimta. Daga cikin tsofin littafin da aka rubuta a wannan fagen akwai da su maqalatul islamiyyin na Abul Hasan al-Ash'ari. Ya faɗi irin waɗannan hadda waɗannan hadisan ko ra'ayoyin da kuma malamai suka tafi zuwa gare su, da kuma dai yadda wannan ƙungiyoyi suka kasu. Amma abin da nake so in kai gare shi ba wannan ɗin ba ne. Kowace ɗaya daga cikin waɗannan firƙoƙi da aka ambata suna da wani asali da su suka ƙirƙiro shi, suka ce shi ne asalin addini. Mun gane wannan? A misali ya ce al-Shi'a wal-Haruriya wal-Qadariya, ko ya ce wal-Murji'a. Mu ɗauki misali al-Qadariya, don taɓa ba ku labari su ne Mu'tazilawa. Aƙidarsu ko usulin addini a gunsu abubuwa ne guda biyar. Wasu suna da daɗin ji saboda an samu zaka ji su asma ne shar'iyya, wato sunaye ne da aka samu su daga ko Qur'ani ko hadisi, samun sunan kawai ambatan sunan. Zaka ji akwai tauhidi, haka tauhidi ai suna ne mai daɗi, bal shi ne ma asalin addini, ko ba haka ba. Akwai adalci, shi ne al'adlu. Akwai al-manzila bainal manzilatayn, to nan wannan shi ne baƙo. Akwai al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, wannan shi ma ba matsala. Sannan kuma sai infazul wa'id, biyar kenan, hudu at-tauhid, al-adl, al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, al-manzila bayna al-manzilatayn, sai infazul wa'id, guda biyar. Waɗannan su ne al-usulul khamsa, agun dubban mu'tazila sai ya yadda da wannan, sannan ya zama dan mu'tazila. Al-adl, at-tauhid da suka ce abinda suke nufi da shi shine kar a danganawa Allah siffofi, ma'ana Allah shi kadai yake mujarradin haka zatinsa yake, ba shi da sifa. In ka ce yana da wata sifa, to wai ka hada Allah da wani, kai Allah ne ya zama biyu. Sai suka dauki sifa wani zati ne mustaqilli, independent. Mun fahimci wannan? Sai suka ce tauhidi. Kaga kai zaka dauka tauhidi irin na Allah irin na annabi ake nufi, ko ma haka ba? Ma'ana a kadaita Allah wajen bauta, kar a bauta wa kowa sai Allah. To su ba haka suke nufi ba. Su suna nufin kar a siffanta Allah da wata sifa. Gashi ko Allah madauki ya siffanta kansa da siffofi ba ma sifa daya ba, da yawa. Yace shi mai ilimi ne. Yanzu ilimin Allah daban, zati ne daban, ko kuwa sifa ce da take tare da zatin Allah? Sifa ce da take tare da zatin Allah, don haka ba rikici akan wannan. To amma su ba su dau wannan. Haka nan suka ce al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, abinda ake nufi da shi shi kuma shine na fada al-adlu, adalci. Kuma suka ce abinda ake nufi shine bawa shi yake halittar aikinsa, ba ruwan Allah. Allah bai ma san zaka yi ba sai da kai. Wai domin Allah shi mai adalci ne, ba zai yi ya kama ka da zanubin da ya san zaka yi ba. Shi yasa wasu daga cikinsu na farko suka kore masa ilimi, suka ce Allah ma bai san abin ba sai da abin ya faru. Kaga wannan shi kuma me, shi kansa kaga sunansa da dadi al-adlu, amma kuma kafirci ne saboda an dangana wa Allah jahilci. Kuna fahimtar wannan abu? In ka kuskura fahimtar su, zaka faɗa musu abin da ba haka suke ba. Al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar suka ce abin da ake nufi shine al-khuruj 'ala al-a'imma. In kuna da shugaba musulmi sai ya yi zalunci, ko kuka gaji ya sha giya, ko ya yi zina, ko dai wani laifi babba, to shikenan sai a yi amru bil ma'ruf a kansa. Ma'ana sai a fito a ce to a yi masa tawaye, a kashe shi, a kore shi. Wannan ita ma aqida ce. Kun ga sunan da daɗi, al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. To amma asalin ba haka yake ba. Da za a tambaye su me ye asalin ku a addini ko a daga Qur'ani, sai su tafi sai su dauko muku waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mun fahimci wannan? Sai su yi amfani da wani lafazi da ya zo a Al-Qur'ani, iya lafazin da yake ya shafi aqidarsu, ba ruwansu da yaya su as Allah madaukaki baya nufin wannan asalin da suka fito da shi na cewa idan shugaba ya saba aje a kashe shi ba wanda ya faɗi wannan abu sannan abun su na biyar shine manzila bainal manzilatayn ko na taba ga mana ita a wannan azumin kuma ko yawa ma'ana su ce wanda yayi zunubi ba kafiri bane kuma ba musulmi bane yana nan a wata gada da suka kirkiro suka dora shi akai suka ce shi ba musulmi ne kuma ba kafiri ba shi suke nufi da almanzila bainal manzilatayn kun ga wannan daga ina suka samu daga kansu mun fahimta yawa to haka nan wannan abu da suka aikata ya abinda Allah madaukaki ya faɗa na fawailul ladina yaktubuna alkitaba bi aidihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalilan fawailul lahum mimma katabat aidihim wailul lahum mimma yaksubun wannan mutanen sun shiga ci me dalilin ka anan ha me dalilin fadin wannan an ce sun shiga wannan saboda su suka kirkiro wannan usulin ba Allah bane mun gane kuma suka nemi su kafa masa hujja daga Qur'ani alhali ba shi da shi su dauki cewa al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar din da zuwa Qur'ani irin nasu yake nufi yanzu wannan daidai ne kawai idan shugaba yayi laifi shikenan sai a ji gidansa sai a kashe shi ba kafirci ba wannan babu shi a musulunci amma al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar abinda ake nufi shi shine ka umarci mutane da aikin alheri abinda shari'a ta san shi daidai ka rika cewa su rika aikatawa ka hana mutane daga mummunan laifi kace abinda shari'a ta yi musun sa bata yadda da shi ba to ku daina shi kaga wannan ai daidai ne ko ba haka ba kaga ashe ba kowa zai zo ina so ku saurare ni sosai saboda abinda yake cikin wannan usul din da zan faɗa muku suna da alaka da abinda kuke ciki kada mutum ya zo ya maka hujja da Qur'ani ko da hadisi akan wani mabda'i nasa kawai ka sallama masa kace ai gashi nan an ma tambaye shi har ya kawo aya ya kawo hadisi kun ga waɗannan ai suna kawo aya suna kawo hadisi ko ba haka bane la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minu annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa mai zina baya zina a lokacin da yake mu'mini khawarijawa da su waɗannan mu'tazila sai suka ce abinda wannan hadisi yake nufi idan mutum yana cikin zina ko yana shan giya ko wani abu to ya fita daga imani kuta kuta ya zama ba musulmi ba ko da yake su mu'tazila suka ce ya fita daga imani bai shiga kafirci ba su kuwa khawarija suka ce ai daga yin zina kawai ya zama kafiri shikenan kawai kuma yana mutuwa a wannan halin to khalidun mukhalladun fi nari har abada ba zai fita ba wannan ita ce aqida khawarija ba mun fahimci wannan dan haka ashe ba kowa ne zai kawo maka nassun qur'ani ya zama yayi daidai da abinda Allah yake nufi kuma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi aqidarsa ba so nake ku gane wannan sosai tayyib mu zo kan khawarijawa su ai khawarijawa na'am me in fadl wa'id yawa in fadl wa'id na fada shi shine ban yi sharhi akai ba ko abinda suke nufi da in fadl wa'id jazakallahu khairan shine duk abinda Allah madaukaki ya fada zai wa mutum in yayi wani laifi to la yajuzu ala Allah an yukhalifa dhalika haka suke cewa fa mun fasara muku da Hausa wai bai halatta ba akan Allah ya saba wannan abin da ya fada zai na azaba in yace innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira to bai halatta Allah ya saba wannan alƙawarin ba duk mutumin da ya ci dukiyar maraya kawai sai ya shiga wuta kuma bai fita ba har abada kun fahimci wannan abin yadda ake ashe mutum zai iya kawo ya kirkiro aqida daga aljihunsa ko daga kwanyarsa ya shigo da ita daga cikin addini kuma sannan ya je nemo mata dalili da gindin zama daga alqur'ani ko hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun gane wannan tayyib khawarijawa haka suka yi su ma duk wanda ya zunubi a gunsu kafiri ne ya fita daga addini har abada ga ɗaya daga cikin dalilansu da na kawo muku haka nan kuma idan shugaba ya laifi kawai shikenan a cire shi a kashe shi ba za a bar shi da rai ba kuma duk wanda ba su ba kafiri ne duk wanda bai dauki aqida irin tasu ba kafiri ne ina jin mun san tarihin su ko lokacin da suka kafirta Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu da Muawiya da duk wanda yake tare da su kace dukkan su kafirai ne saboda wasu hukunci ba da abinda Allah ya saukar ba a fahimtar su yawa har suka zo su kashe Abdullahi ibn Khabbab ibn al-Arat da matarsa ko kunyangarsa tana da ciki suka sa wuka suka farke cikin matar nan suka kashe ta da ita da danta shi ma suka kashe shi saboda sun tambaye shi wasu aqidu nasu kuma suka tambaye shi me zai ce akan Uthman da Ali sai ya ce da Uthman da Ali duk mutanen kirki ne sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam mutanen kirki ne radiyallahu anhu saboda wannan suka kashe shi ya za a yi mukafirta mutane kai kuma ka boka ce mutanen kirki ne mun fahimci wannan yawwa wannan kenan kun ga su ma idan ka tambaye su dalili sai su ce maka Qur'ani to abin da nake so da ma mu ga ya mana kuma mu rike shi yadda ya kamata shine ba kada ka bari kawai ka zama baka karatu baka fahimtar komai kawai daga an zo an ce ai an kawo hujja sai ka ce eh an kawo hujja duk abin da mutun ya faɗa abi diddigi yaya Allah ya faɗi ayar agun menene me ake nufi da ita me malaman tafsiri suka ce me magabata suka ce wajen fassara wannan aya kuma sannan me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ma magabata me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wajen fassara wannan aya ko wannan hadisi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aka fassara shi idan aka ce kowa ya je dauki hadisi ya fassara shi da mazhabarsa ya fassara shi da aqidarsa to kenan kun ga abin ya zama addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bace gaba daya ba za a same shi ba tunda kowa ya iya dabara da wayo idan ya faɗa abu sai kawai ya duba wata kalma kawai saboda kalma ɗaya da aka faɗa ta aqidar ta sa a cikin alkur'ani sai shi to gashi ai an ce muku kaza to tawa ake nufi haka ne ko ba haka ba to akwai kuma banda waɗannan a murji'a su ma suna da nasu usuli ma saboda lokaci zan tsaya akan usuli na shi'a rafida menene usulin addini a gun rafida in shi'a shi'a din da ake ta faɗa me asalin addini a gun su sau da yawa in kana magana akan harkar shi'a ko kuma da wanda suke yin wannan harkar ka tambaye su kuna da wani asali na Qur'ani kawai mu ba mu yadda da komai sai Qur'ani hadda su ce in ka tambayi ahli sunna za su sai maka su suna da wasu littafai guda biyu sahihai ma'ana Bukhari da Muslim mu kuma mu da komai sahihi kawai Qur'ani ne Qur'ani kawai ma'ana duk sauran littafi wata dabara ce wannan ma'ana idan ka zo ka ce musu ga littafin su an ce kaza sai su ce ai wannan ai kuskure ne saboda wai su ka san suna da zan zo mana bayani akan mas'alar usulin su nan abin da ake ce mataqiyya yawa duk inda kai yo sai su zille su koma wani wurin sai su shi ba wannan suke nufi ba shi yasa ba kowa ne haka kawai zai tunkari ya ce zai magana da irin su da yake addinin an gina shi akan yin ƙarya da sunan wannan taqiyya din don haka duk abin da ka faɗa wani zai iya cewa a shi ba haka bane wani mutumi ana cewa ya tsine wa Aisha yayi kaza yayi kaza yayi kaza sai aka tambayi wani dan uwansa mai aqida irin ta su shi'a sai shi a ai wai ya faɗi wannan ne kafin ya imani da wannan aqida ta saboda a gaban mutane ba za su iya wannan amma an suna tare su kadai da ƴan uwansu to waɗannan usulin suke kuma sannan ba za ka taɓa jin su suna karantar da waɗannan usul din ginshikin addinin abin da yake shine asalin addini su sa littafi suna karantarwa ba za ka ji suna tafsiri ana sawa a radio ana kaza duk sai ka ji suna yin irin na sauran jama'a amma ina littafansu me aka faɗa a ciki menene asalin addini a cikin wannan littafin ba ka ji ba su faɗa ba saboda me shi asalin addinin ba zai faɗu a gun mutane ba idan suka ji to ba za su bar su kwana ba mun fahimci wannan abu saboda hatsarin abin da ke ciki to abin da ya kamata dama mutum yayi duk abin da zaka yi ka yi shi da ilimi ka san kamar da ga muku wannan usulun mu'tazila da sauransu to su ma suna da nasu usuli in ka tabbaye su a kansa suke tafiya babba daga ciki akwai al-imama daga mana guda takwas manya wanda yake duk wannan mahallin ijma'i ne dukkan su sun ijma'i akai akwai wasu aqidun da ba su ba amma waɗannan da zan faɗa muku babu wani dan shi'a da bai da su ba yawa ko in ce manyan malaman su sun ce wannan shine usulin addini dan karkaje gun wani ka ce shi a shi bai yadda da hakan ba sawa'un ko shi ma kila ba komai bane ma bai san ma inda shi a ta dusa ba zai iya ga muku wani saboda matsalar waɗannan mutanen shi yadda Ibn Taymiyya yake faɗa hum ajhalu khalqillah ilimin su dangane da Qur'anin da Allah ya saukar wa manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadan ne kadan din kuma kadan matuka sannan kuma ilimin su da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kusan ka iya cewa shibhu babu ba su san me annabi ya faɗa ba amma daga cikin dabarun da sukan yi shine sukan shiga littafan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisai a karanta Bukhari a karanta Muslim sai a dauki wasu hadisai da za su musu amfani akan wasu mabade din asalin da suka sa su shine asalin addini a gunsu misali kamar neman kurakuran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ka duk abin da ya shafi annabi sahabban annabi za su je su jagaratu akan su kaji yaro sai a ce ga wannan ya kusa haddace Bukhari ba dan komai ba kawai yana saboda garin neman laifin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk waɗannan akwai zama suke dirshin su karanta waɗannan su da wannan kasancewar ana so jama'a kowa ya zama yana da basira akan abin da yake yi dole ne a ga maka wannan dan karka zama kowa har kawo kake zo ne la karatun littafan su la karatun me aka faɗa akan su har ka fahimci ya aqida take bai kamata ka zauna haka ba yawa daga cikin usul din nan akwai adunkule akwai al-imama mun sani ita ce ma aslul usuli in an ce aslul usuli duk wani abun da ba ita ba to yana goya mata bayani saboda ita kuma aka fito da shi wancan din kamar da zamu zo mu ji su imaman nan madmunin ta abinda suke nufi da ita shine a bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wanda yake rukunin addini ne tilas ne wajibi ya zama shine khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine Ali ibn Abi Talib mun gane sannan kuma duk wanda yayi shugabancin kun gane muna zancen shugabanci ne ko khalifa bi ma'ana jagora shugaba to suka ce Ali ibn Abi Talib shi wanda kuma yayi kafinsa to yayi zalunci kuma yayi kafirci wannan asalin addini ne in an ce asalin addini ana nufin rukunin addini wanda yace maka ba haka bane bai sani ba shi ko kuma zai mata kiyya amma duk wanda ba aliyu ba yayi khalifa bayan annabi to yayi zalunci mafi karancin abin da kowa zai faɗa manyan su waɗanda ba sa jin tsoron komai ya same su za su sai maka kuma an yi kafirci ma'ana Abubakar da ya riga aliyu Umar da ya riga aliyu Uthman da ya riga aliyu zama shugaban musulmi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan su abinda suka aikata din nan na rigaya zalunci ne kuma kafirci ne ma'ana az-zalimai ne kafirai ne ba musulmi bane wannan nace maka rukunin addini kamar ka ce salloli guda biyar a rana daya to haka wannan aqida take a gun duk wanda yake kan aqida shi'a mun fahimci wannan sai idan ya boye ko kuma bai sani ba saboda kila dan kamar da nake so in fada mana bayan wannan abun akwai da yawa kun na sha fada sau da yawa cewa da yawa daga cikin masu bin wannan ra'ayoyin da ake ce mashi a da yawan su gaskiya miskinai ne ina nufin miskinai a larabci ma'ana mutane ne waɗanda jan su aka yaudare su aka ce wannan shine mazhabar aliyu kuma duk dan adam yana san aliyu in dai musulmi ne kai mutumin kirki don mutumin da baya san Ali ibn Abi Talib ko yake ganin sa mutumin banza kafiri to shi ma ya zama ba musulmi ba mun fahimci wannan kamar yadda mutumin da zai kafirta Abubakar da Umar da Uthman shi ma agun mu kafiri ne don waɗannan mutanen gaba daya Allah ya yarda da su tare haka ba daya aka ware aka yarda da shi sauran kuma aka tsine musu ba mun fahimci wannan don haka Aliyu ba wani kusan kamar da zaka ji wani lokacin suna faɗa cewa ai alamar ahlus sunna ba sa san Aliyu shine ka duba littafan su na riwaya babu ma hadisan Aliyu to kaga duk wannan wanda ya jahilci hadisan ahlus sunna ya jahilci me ake cewa sahih Bukhari ya jahilci Muslim ya jahilci Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i da Ibn Majah shi zai faɗi wannan magana hadisan da aka ruwaito fa daga Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a cikin al-kutubus sitta kawai dukkan kamar ce duk littafin ahlus sunna baki daya hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka rawaito aka ce wannan riwayar Aliyu ce to idan ka hada riwayar Abubakar da Umar da Uthman dukkan su basu kai na Aliyu ba kaga ashe abun ba magana ce ta zabe a dauki wannan kar a dauki wannan ba amma jahilcin mutum saboda bai san meye littafin sunnar ba duk zai iya fadin wannan kuma sai dauka wata masana'anta aka zauna da Muawiya da Abu Huraira da suwaye haka suke fada aka zauna aka rika girkiro waɗannan hadisan ana taba ga muku Muawiya radiyallahu anhu hadisan sa gaba ɗaya fil halal wal haram duka guda 51 ne kuma dukkan su ba wani guda ɗaya da yake da alaka ma da siyasa kaga da waccan maganar da gaske ce zama aka aka kirkiro su hadisi dole ka ji falalarsa an fada kuma ahlus sunna malaman sunna da suke karanta littafan sunna sune suke cewa hadisi da za a dauko shi a dangana wa manzon Allah a fadi falalar Abubakar ko falalar Muawiya in dai bai inganta daga manzon Allah sunna to farkon mai fadarta sune ahlus sunna su za su yi a'a wannan ƙarya ce mu ba za ka daga Abubakar da ƙarya ba ba za ka daga Muawiya da ƙarya ba ba ma so yawwa amma a faɗi hakikatan me aka ruwaito akan wani me aka ruwaito akan wani ina fata mun gane wani to al-imama dinnan asalin take ne na taɓa mana zance har yanzu wata ran akan abin da ya shafi manya-manyan dalilan da suke kafa hujja da su ko har na ce mana at-Tusi wanda ake ce ma Sheikhu Ta'ifa mun ce Sheikhu Ta'ifa kana karanta littafin shi aka ji an ce Sheikhu Ta'ifa ana nufin Tusi duk da dai akwai wasu ma wanda ba shi ba da suke abin nan gaya wannan lakabi din yana cewa mafi girman dalili a Qur'anin Allah wannan Qur'anin da ke hannun musulmi dalilin da babu wanda ya kai shi girma na tabbatar da khalifancin Ali bin Abi Talib bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine ayan nan da ga muku wani lokaci a cikin wannan watan ko inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu alladhina amanu alladhina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un yawwa waliyunku me ma'anar wali anan mun jira nan mun yi bayani mai tsawo kada shi mana lokaci ba sai an maimaita ba abinda ake nufi waliyunku abin so abin son ku abin kaunarku tunda Allah madauki cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya kar ku riki yahudawa da kirista waliyai abokan soyayya abokan neman taimako kuna neman taimakon su suna neman taimakon ku kuna son juna da su su sashen su suna son sashi har yace duk wanda ya so su a cikin ku to azzalimi ne ko ba haka bane sai biyo kuma yake cewa wanda kawai za ku dauka waliyin ku abin son ku wanda za ku so shi abin taimakon ku shine sai ce Allahu wa rasuluhu walladhina amanu alladhina amanu nan kuma aka ba su siffofi sune waɗanda suke yin sallah suke kuma suke bada zakka ko alladhina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum banji ba yeye na'am wa yu'tuna zakata wa hum raki'una waɗanda suke sallah kuma suna bada zakka alhali suna ruku'u sai suka ce wannan suna bada zakka a halin suna ruku'u dinnan to an ruwaito cewa Ali ibn Abi Talib shi ake nufi a nan shi ne wata ran yana sallah sai wani mai bara ya zo sai ya zaro zobe daga hannunsa sai ya miƙa masa wai wannan ya ba da zakka kenan wa hum raki'una alhalin yana cikin ruku don haka tunda wannan a kansa ta sauka to ayar tana nufin shi ne waliyi tunda ayar tana nufin shi ne waliyi to ma'anar waliyi shi ne khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah an zaka yi adalci aka kawo maka wannan ayar baka san komai ba baka san wani abu mai suna shi'a baka san wani komai mai suna sunna ba kawai an nuna maka wannan ayar sai a tambaye ka a ƙarshe zaka fahimci shugabanci bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ba zaka fahimta ba in dai mutum mai adalci ne kuma ya san abin da yake ya karatu yayi karatu zai ce maka gaskiya babu wannan abu a ciki haka ne ko ba haka ba musamman ya karanto farkon ayar har ƙarshe to kuma ba wai wannan ba ita imaman nan sai aka ce imama wai a cikin wannan nassin an faɗi abin da duk wanda fa bai yarda da shi ba kafiri ne mun fahimci wannan abun sai wa aka duk wanda bai yarda da wannan imamancin Aliyu da a'imma guda 11 bayansa ba daga ƴaƴansa to kafiri ne satin nan da ya wuce akwai babban malamin su ana ce masa Sistani Sistani shine babban malamin shi a Iraki gaba daya ya fidda fatawa a website dinsa yau ba wai satin nan ba yau kwana biyu ko uku shekarun jiya wacce ya fidda fatawa ce an yi masa tambaya me matsayinka a dangane da wanda bai yadda da imamancin limamai 12 ba, yace duk wanda bai yadda da imamancin limamai 12 ba kafiri ne kuma mukhalladun finnari. Mun bai ji wannan zancen yawa, kafiri ne kuma in ya mutu to har abada ba zai fita daga wuta ba, dan wuta ne har abada, wannan bai ko sati guda ba. Wannan aqidar dama ita ce a rubuce, lokacin da za ku ga wa mutane za su yi ƙarya ake musu, ƙarya ake musu, ƙarya ake musu, amma kasancewar yanzu sun sami bakin magana ga gwamnati, ga nuclear, to abubuwa sun fara fita. An fahimci wannan abun? Yawwa, ba wanda ya isa yana shi san za a ƙasashen Larabawa ba wani abu bako akan waɗannan aqidun. Sai karanta kowane littafi ka ji gashi nan zagin Aisha, zagin wane ne, kuma zagin Abubakar, wanda da a ɓoye ake yin sa ana tsoro. Amma yanzu saboda ga gwamnati a Iraq ta shi'a ce, gwamnati a Iran gata nan take ba wa Iraq kariya, kuma gashi nan kowa na tsoron ya taɓa su, don haka za a faɗi waɗannan abubuwan lokacin su yayi. Mun fahimci waɗannan abubuwan, shi yasa amfanin faɗakar da mutane waɗannan abubuwan kafin lokacin da, ko kuma kar mu bari har lokacin ya zo yadda har za a iya waɗannan abubuwan alannan, ai masallacin da za a zo ai kiɗa ai rawa a tsine wa Aisha da Abubakar da Umar da sauran sahabban manzon Allah, waɗannan abubuwan in aka basu kuma suka tafi abin zai kai ga haka. An fahimci wannan? Amma a yanzu in ka faɗi wannan a ce zai raba kan musulmi, eh mu ƴan uwa musulmi haɗin kai muke so, ko ba haka ba? Kar ka yadda da wannan yaudarar. Yau wannan yaudara ce, haɗin kan musulmi, kuma a cikin haɗin kan musulmin Abubakar kafiri ne? Ina musulmin suke? Haba jama'a, ai kun ga ba wani abu ne da zai kamata fa kai wasa da shi, ka ɗauke shi wani abu ne wai ba komai ba, ko ra'ayi ne ai mazhaba ce, saɓanin ra'ayi ne na mazhabobi, babu babu wannan, ba magana ce ta fiqhu ba, ita kanta sunan mazhaba a ce Ja'fariyya ustura ce, legendary ne, ma'ana ƙarya ce, babu ita. Ja'far Sadiq ba shi da wata mazhaba, kawai za su ce Imam Malik yana da mazhaba da sauransu, babu ita, ba a yi ta ba. Shi yasa wani malami, akwai malami Taha Ad-Dulaimi mutumin Iraki, ya rubuta littafi sunansa Usturatul Madhhab Al-Ja'fari, cewa the myth, me ake cewa myth, abinda ke ba shi da asali ko tatsuniya, tatsuniyar wannan abu da ake cewa mazhabar Ja'fariyya, sai wannan tatsuniya ce, ba a taɓa yin ta ba a tarihi. Mutumin Iraki ne da yana cikin wannan harkar, Allah madauke ya jimike shi daina. Abin da ke so an kai gare shi shine maganar ita ce wannan abun an dauke shi asalin addini, domin asalin addini ai shine wanda idan wani ya saba maka zai zama ba musulmi ba, ko ba haka bane? Yawwa, kamar yadda yanzu duk cikin mu nan ka tambayi kowa meye rukunan musulunci, zai gaya maka ko tauhidi shine shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah, shahadatu anna sannan kuma tsaye da sallah da azumi da zakka da aikin haji, wannan rukunan addinin musulunci kenan. Akwai kuma rukunan imani wanda in baka yadda da su ba shi ma ba musulmi bane fa, imani da Allah, imani da mala'iku, imani da littafai da manzanni da kuma ranar ƙarshe cewa akwai tashin kiyama, sannan kuma imani da kaddara, dukkan waɗannan kuma muna da dalili a kansu nassan wanda ba ya ɗaukar ihtimali ko kuma mu da su, ba dabara aka fito da dalilan nan ba, ko ba haka bane? Yawwa, magana ce kuru-kuru, je ka karanta Qur'ani daga farkonsa har ƙarshensa. Ai na taɓa ku wannan magana, nake cewa ka ɗauki Qur'ani ka bai wa wanda bai musulunta ba ma kwata-kwata, ka bashi da fassara, ko kuma in Balarabe ne ka bashi Qur'ani ka ce karanta maka, ka ce dan Allah ya gaya maka ko kwana zan zai ɗauka yana karanta Qur'ani, a ƙarshe ka tambaye shi wannan abu ne zai fahimta Allah ya fi bai wa muhimmanci a cikin wannan Qur'ani, zai ce maka tauhidi. Duk wata magana da ake magana da tauhidi a bautawa Allah shi kadai ita ce babba. Mun fahimci wannan? Wannan shine ginshikin asalin addinin musulunci. To ina faɗar waɗancan, idan ka tambaye akwai littafan da waɗannan mutane suke rubutawa, na manta mun faɗa muku littafan da asali an rubuta su ne dan da'awa, su ake so a yaɗa wa mutane. Idan ka tambaye su me aqidunku, akwai kaza akwai kaza, sai su ce mu ai muna da littafan mu, aje a duba a gani, za su sai maka akwai littafai irin na wannan ba subhani, akwai wani Ja'far Subhani, banda shi akwai na mata sunansa da rubuta akan imama banda kuma littafai na muraja'at da suke yadawa domin da'awa wannan ba shi nake so in faɗa ba littafan da suka rubuta aqidun su akwai yawa akwai aqaidul imamiyya sunansa kenan shi mafi yawa shi suke faɗa in ka karanta littafin daga meye a cikin an ce usuluddin da su ce at-tauhid al-adl an-nubuwa al-imama da kuma al-ma'ad at-tauhid da al-ma'ad sai an-nubuwa sai kuma al-imama rukunin su guda hudu ne rukunan da suke tallan su ba sa faɗa ba sa wannan za su faɗe su ba tare da boyewa ba cewa da tauhidi da kuma ma'ad in an ce ma'ad ana nufin tashin kiyama yau makoma sannan kuma akwai me na faɗa na uku al-imama sannan annubuwa annabci yau sai wannan ainihin su ne aqidun mu sai kai kuma sai ka ce a shi dan bambanci ma ba yawa imama ce kawai aka kara shikenan to amma koma inda asalin ai ana cewa asalin addini shine abin da in baka yi shi ba baka zama dan wannan addinin ba ko to koma da tafin su abin da zaka samu asalin shine waɗannan da nake ga maka saboda lokacin ba zai isa ba mu tsaya kan wannan dangane da imama akwai asali na isma na su a imma din dole ne duk mai addinin shi'a ya yadda da cewa kowanne imami daga cikin a'imman su to ma'asumi ne mai ma'anin ma'asumi a addinin musulunci wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi kuma malaman addinin musulunci suka bayyana abinda ake nufi da isma shine wato kasancewar mutum baya zunubi babba hakanan kuma baya karami ko da karami baya yi akwai kuma sabani dai a tsakanin malamai dangane da details ko fayyace waɗannan abu bayanin su daki in ka shiga littafin aqida da tauhidi ko wannan akwai ijma'i anan cewa babu wani annabi da yake saban Allah kabira ko sagira akan sagira akwai wasu ƴan maganganu amma maganar kuma kuskure da mantuwa wannan ijma'i ne kuma cewa annabawa suna yi ina fata mun gane wannan to a addinin shi'a imamiyya su suna cewa imamansu ma'asumai ne daga babban zunubi da ƙaramin zunubi wannan agun mutanen farkon su can magabata irin su ƙummi akwai masu suna ƙummi akwai wajen mutum uku akwai Ali ibn Ibrahim akwai Sa'd ibn Abdullah akwai kuma Muhammad bin Ali duk ana cewa kowanne ƙummi wani ɗaya mai tafsiri ne ɗaya malamin firaq ɗaya kuma malamin hadisi haka ba kowanne wani ƙummi ake ce masa ba suna cewa su a zo a zamanin su in aka tambaye su ismatul a'imma abinda suke nufi shine kowanne imami ma'asumi ne ba zai yi zunubi babba ba zai yi karami ba mun gane ina jin da mun sha magana akan sagira da kabira kun san me sagira da kabira ko yau ba sai mun tsaya kansa ba dan mu gama abin suka ce duk imami ma'asumi ne baya kabira kuma baya sagira amma daga baya lokacin da bayan an yi daular safawiyya ita ce daular da ta kafa asalin mulkin da ake yanzu a Iran duk da bambanci amma a ƙarni na goma su kafa ko ni na taɓa gaya muku da Ismail as-Safawi shi ne kafa daular kuma sannan ya samu wani malaminsa ashe yana da wannan aqida ta rafidanci ta shi'a masu imamai 12 kuma wanda suke kafirta Abubakar da Umar sai ya ɗauki wannan aqidar da suka yi ƙarfin mulki kuma suka kira mutane zuwa ga wannan ba suka kira ba suka tilasta wa kowa ya bi wannan aqidar har ya zama cewa ita ce aqidar gwamnati shi to asalin abin kenan amma kafin wannan lokaci ai da Iran kasar ahlus sunna ce da kafin daular safawiyya duk da dai an yi daular buwahiyya kafin ita to amma can baya tun lokacin da zamanin Umar ibn Khattab da aka rusa daular Farisa ai kun ga musulunci aka karba kuma musulunci irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai kyau har aka samu manyan malamai irin Muslim annisaburi mai sahihi Muslim mutumin asalin can ne da garin su duk yana cikin inda ake cewa Iran yanzu su Abu Dawud da Sijistani shi Abu Dawud wannan da su Baihaqi Baihaqi dukan su mutanen can ne amma daga baya da aka samu wannan daular sai abun ya juya sai ya zama wannan tsayib abin da nake so in kai gare shi wannan daular Safawiya da aka yi karni na 10 suna da wani babban malamin su na taba gaya muku shi kwanan nan Muhammad Baqir al-Majlisi shine mai babban littafin su ana ce masa Biharul Anwar mujalladi 110 ne yawa mujalladi har 110 amma duk kwashe-kwashen wasu ya kwaso duk ya sa a ciki bayan ya gama fadin nasa bai fi mujalladi 27 ba sauran ita kalawa ne sai sako muka kamar littafi guda ma duk ya kufu to a takeice dai ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1111 na taba ga mishi kwanan nan to shi shine ya fito musu da dantan cewa abinda ake nufi da isma ismar a'imma duk imami ma'asumi ne anil kaba'iri was-sagha'iri wan-nisyan wal-khata'i wan-nisyani was-sahw yace duk imami haramun ne akan sa ba zai yi zunubi babba ba ba zai yi karami ba baya mantuwa baya sahau kuma baya kuskure duk abin da ya fada daidai ne mun fahimci wannan abun wannan aqidar daga baya zamanin su majlisi take to har yanzu kuma duk wanda ya rubuta an ka tambaye shi a imman su ya suke za su gaya maka wannan ma'ana ra'ayin su majlisi shine ra'ayi a gunsu wannan duk bincike mai zulfi a littafin su shi ya haifar da wannan ba magana ce kawai ta ka karanta abin da wani ya faɗa ba yawwa abinda ake karatu akan harkar shi'a ba wai magana ce ta naji labarin wani ya gaya min ba magana ce ta abin da muka karanta da kanmu daga littafin waɗannan bayan Allah kuma baka buƙatar ina sha faɗin wannan baka buƙatar dan ka faɗi wannan abun ba daidai bane a ce sai ka yi wa mutum ƙarya yawwa ka bar shi ana nan a hankali ai da ba a kai wasu abubuwan ba da wasu suke ji amma yanzu sai ya zama a hankali ana samu mutane suna irin wannan abubuwa an fara fitowa ana zagin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ashe abun yana nan yana tahowa fa'idar wannan fadakarwar kira ne zuwa ga wanda Allah maduki ya jarrabe shi ya shiga wannan hanya babu tashin hankali ka kwantar da hankalinka muna magana dai da hankalinka kai tunani ka zauna kawai kai kadai kai tunani wannan addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi to babu waɗannan abubuwan da waɗannan mutane suka zo da shi ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallama bai zo da wannan addinin na imamiyya ba ba shi da asali la fil qur'ani wala fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama duk da dai na wuce maganar imama in kuka koma littafan da za su taimaka muku akan waɗannan abubuwa za ku ji a hadisai babban abin da suke faɗa shine hadisin ghadiru khum shi ma na taɓa muku bayani akai ko yau shi ma ba sai mun koma ba a cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya dawo daga haji ya tsaya ya hudu ba a ghadiru khum wani tafki ne ya tsaya ya ce man kuntu maulahu fa aliyu maulahu wannan juz'iyyar inda na faɗa sahihi ne ba wani abin tsoro a ciki imam ahmad da ibn majah sun ruwaito man kuntu maulahu fa aliyu maulahu duk wanda na zama abin sansa abin kaunarsa to aliyu ma abin sansa ne abin kaunarsa akwai rikici a wannan to su amma sai suka ce abin da ake nufi ana nufin wali ana nufin ai maula ana nufin khalifa da shugaba duk wanda na zama shugabansa to aliyu ma shugabansa ne har a lokacin kun ga kamar da ruwayan ibn majah ko ibn ahmad yake cewa Umar ibn al-Khattab a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan man kuntu maulahu fa aliyu maulahu har sai sayyidina Umar yaje gun Aliyu yake masa murna masha Allah kaji wani abun farin ciki ashe yau asbata wa maula kulli mu'minin wa mu'mina ashe yau daga yau ka zama maulan kowanne mu'mini da mu'mina kuma a gaban jama'a amma kuma dukkan sahabban da suke nan kamar da su suke faɗa a littafin suna cewa waɗanda suka halarci wannan hudubar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kai mutum 120 amma duk cikin su ba wanda ya fahimci abinda ake nufi da maula a nan shine khalifanci bayan annabi sallallahu alaihi wasallam mubasharatan sai daga baya wani sai ya zo kuma sai shi dukkan su wannan 120 din sun kafirta saboda ba su fahimci abinda shi ya fahimta ba alim ma bai fahimci wannan ba fa an fahimci wannan abun Ali ibn Abi Talib bai fahimci wannan abun ba shi yasa sau da yawa ina cewa wanda duk yake so ya fahimci kuskuren da ke kan wannan aqidar na wannan abin da ake cewa addinin shi a imamiyya to ya bi rayuwar Ali ibn Abi Talib babban mutumi ne, bawa na Allah, salihi, sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya yarda shi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda da shi, kuma mutumin kirki ne. Mawaqif dinsa kawai abubuwan da ya sun isa su nuna maka cewa wannan addini da aka zo da shi daga baya aka dangana masa, wallahi wallahi ba nasa bane, ba ruwansa da shi. An bace wannan abu, shi bai fahimci wancan maganar daga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na ɗaya kenan. Sannan lokacin da Abubakar ya zo ya zama khalifa, ya zo shi ma ya bi shi tare da shi a ƙarƙashinsa, ya zauna har aka tafi yaƙi da shi, ne waɗanda suka yi daidai, ko aka dawo. Sannan yana majalisarsa, zai ba su shawara a tattauna da shi ai komai. Ya ɗauki ƴarsa ya baiwa Umar bin Khattab ya aura. Umar din nan kuma shi ne mafi girman kafirai a gun waɗannan masu wannan aƙidar. Ina so ku gwada, ku kwatanta ya za a yi wannan abin ya haɗu ne. Ali ibn Abi Talib din nan koko guda biyu ne daban. Akwai wani da aka kirkiro daga baya, kuma akwai wanda yake shine a mijin Fatima, yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama radiyallahu anha, kuma shugabar matan aljanna, wanda duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana wannan aqidan mu ce. Yawwa, kaga ashe dole ka fahimci cewa idan fa akwai wani aliyun daban ba wannan da muka sani ba. In ba haka ba, ba mu san aliyun da ya kafirta Umar ba, ba mu san aliyun da ya kafirta Abubakar ba. In ka ce mu kai magana su cewa ai a lokacin tsoron azzalimai yake yi, shi yasa yake taqiya, yake boyewa. Ai waƙoƙin su fa a cikin abubuwan da suke faɗa na irin ranar Ashura da biki, ana cewa aliyu shine ya halitti sama ya halitti ƙasa. Akwai wannan, akwai wani mutumi da yake faɗin wannan a waƙoƙin sa. In kana bin yanzu abin duk ba wani abu a boye, ka kalli kawai tashoshin su na ya sunan su na ba internet ba, tashar television na satellite, ka ya ise ka wannan, ka ji da kanka. Matsalar mu shine ba ma jin larabci, ba mu sani ba. Yanzu amma tashoshin su na larabci suna nan, komai suna faɗa. Yau da aka karɓata lokacin ka, sai wani ya zo ya ce maka amma an masa ƙarya ko wani abu. Yauwa, addinin su yana nan, suna yin sa. Daka ina wannan aliyu, wannan irin aliyu ne, bamu gane shi ba. Aliyu dai mijin Fatima radiyallahu anha, to babban bawan Allah ne, salihi ne, kuma mai son Abubakar ne da Umar, mai son Uthman ne. Landa waɗanda suka zo kashe Uthman suka shigo gidansa, shi ya tura Hassan da Usaini su bashi kariya. Kuma agun waɗannan mutanen fa, wanda suka zo da wannan sabon addinin na baya, waɗancan Uthman ɗin nan kafiri ne. Abun ba zai haɗu ba. To shi yasa dole ne ku koma asalin littafin waɗannan mutanen, ku karanta su yadda ba za a ruɗe ƴaƴanku kawai a kawo a ce wannan shine addinin Al-Mahdi. Wallahi, kamar ku ji na faɗa, ko da yake wani lokaci idan mutum na magana daga Atifa, Atifa ba dalili ba ce ko? Yawwa, mu maganar mu ita ce dalili. Amma in magana ta Atifa ce ta baki, ce wallahi 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 wannan addinin ba daga Allah yake, ba daga manzon Allah, ba daga Aliyu, ba daga Ahlul Bayt ba. Wannan ita ce aqidata ne. Ilin wanda ya yarda daga cikin ku shikenan, wanda bai yarda ba, ni dai abin da yafi damuna shine dalili. Yawwa, magana ta ba hujja bace, amma hujja maganar littafi, ina hujja, ina Qur'ani, ina sunna. Idan kuma waɗannan mutane sun faɗi magana, a ina suka faɗa, me suka ce? Wannan ita ce magana. Ina fatan mun fahimci wannan. Yawwa, shi yasa abin da so mun ba ku labarin ɗazu. Akwai wani malami a jami'ar Ummul Qura, yau shekara uku, yau sati ɗaya ko biyu, kai sati biyu an yi hira da shi a wata tashar talabijin da nake ba ku labari, mai suna Wisal ɗin nan, ko yake cewa yau shekara uku ya sa $100,000 kyauta ga duk mutumin da zai, duk mutum bai ce wai ɗan shi'a ba, duk duniya wanda zai iya kawo masa isnadi sahihi na cewa aqidun da shi'a suke yi sun samo su daga mutum ɗaya daga Ahlul Bayt, yace zai bashi $100,000. Yau shekara uku ba a samu ba. Wani ya zo, sun zauna an yi munazara haka, irin da kuke cewa muqabala ɗin nan, sun tattauna, ya kasa kawo waɗannan dalilan isnadi sahihi, cewa wani daga cikin imaman nan da suka kirkiro, suka kira su imamai, wanda agunmu duk mutanen kirki, iya dai wanda aka samu ɗin, banda na ƙarshe wanda dama ba a haife shi ba, amma su sun yadda an haife shi, suka ce ya ɓuya yana shekara biyu, ya ɓuya a sirda boye saboda azzalumai ka su kama shi. Amma yanzu ga shi nan an yi daula a inda yanzu yake, a samurra a cikin Iraki take, daga 2003 da aka rushe Saddam, shike nan dai daular da ba ta shi'a ba ta kau, yanzu ta shi'a ce, kaga sai a jira ya fito, ko ba haka ba, tunda dai yanzu gwamnati ta shi'a ce. Yawwa, almuhim abin da yake so mu faɗa shi ne, har zuwa yau din nan ba wanda ya iya kawo ya kawo da isnadi sahihi cewa ɗaya daga cikin waɗannan aqidun na imama din nan ka karanta qur'ani ka karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ina aka faɗi lafazin imama to amma sai kin ce waja'alna wa iz amene ke cikin wannan suratul baqara dangane da ibrahim na waja'alna lilmuttaqina imama banda wannan inni ja'iluka linnasi imama sai suka ce wannan wai dalili ne na cewa ai imama Allah ne yake sawa tunda sai ja'iluka linnasi imama dan haka dole sai da nassi sai su to ai shikenan wannan ai karin karfi ne ina nassin da yace Aliyu to aqwa nassi shine ga mu guda biyun nan da wancan ayar akwai wasu sun ce ayoyin sun kai wajen 60 da wani abu wai duk akwai su a Qur'ani amma dai wanda yafi girma kamar da suka ittifaki shine wancan na inna ma waliyukum a hadisi kuma shine hadithun gadir sai kuma mai bin sa shine hadithul manzila kun san hadithul manzila hadithin da yake anta minni bi manzilati haruna min musa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai tafi yakin tabuka sai aka bar aliyu ya kula da mutanen madina to lokacin tunda yakin tabuka an farlanta kowa sai ya fita to da aka fita gaba daya ba kowa sai yara da mata shine Ali ya biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yana kuka yana cewa za a duk manyan sahabbai kowa ya tafi wannan jihadin ni kuma ka bar ni a Madina daga ni sai mata sai yara shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa baka so a ce kai dangane da ni kamar yadda annabi Musa annabi Haruna yake dangane da annabi Musa ba shine a asalin hadisi ma'ana in bana nan ka kula da Madina mun fahimci abin suka ce wannan hujja ce shine malamai suka ce musu ai wannan ba dalili ne akan imama ba domin akwai wasu daga cikin sahabbai da za a tafi wasu jihadin wata fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da zai fita sai ya sa wasu ba Aliyu ba har makaho an sa Abdullah ibn Ubay ibn Ummi Maktum an sa shi akan Madina ya kula da Madina an tafi jihadi kaga idan wannan shi kadai shine dalili sai jikokin ibn Ummi Maktum su zo su ma su ce to shikenan mu ma imama mun fahimci wannan kuma sannan malamai suka sake cewa idan dai ana muqarana ne tsakanin abin nan Musa da Haruna to muqaranar da ta tabbata daidai ita ce lokacin da annabi Musa zai tafi wurin miƙatin ubangijinsa da zai tafi ya gana da Allah ya bashi at-taura ai a lokacin ne ya bar annabi Haruna ya kula da mutane ko ba haka bane da ya dawo kuwa shikenan shine shugaba haka suka tafi amma in ana zancen in an mutu ne za a yi khalifanci to Haruna shi ya riga mutuwa sannan Musa ya mutu ai mun karanta wannan kwanaki na ba ku labari cewa lokacin a cikin te annabi Haruna shi ya fara mutuwa sannan sai annabi Musa alaihi salam shi ma ya zo ya mutu Yusha'u shi ne ya shiga da Banu Isra'il suka shiga Baitul Maqdis kaga ashe kenan duk wajihin muqaranan wajen bi ake cewa points of comparison din duk babu su sun rikice dangane da Aliyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duk baya nufin aqi a matsayin Aliyu bin Abi Talib amma dai wannan dalilin bai isa a kafirta Abubakar ba a kafirta Umar ina so ku kalli abin ku gwada shi an fahimci abin wannan inda iya wannan sune dalilai daga Qur'ani daga hadisi ko a ce mafi girma dan me ya nuna a ce Abubakar saboda bai yadda da wannan ba kai ko kai ba Abubakar ba ba za ka zama kafiri ba saboda baka yadda da waɗannan khalifancin Ali dogaro da waɗannan dalilan ba ina fata mun fahimci wannan dan Allah a rike wa Allah adalci a rike wa manzansa sallallahu alaihi wasallam adalci ai wa Qur'ani adalci ai wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam adalci wannan abin da ya shafi imama da isma kenan zan faɗi sauran daga ga saboda lokaci ya riga yayi kuma za mu cigaba da tafsirin mu insha Allah gobe ba sai mun dawo kan waɗannan ba wata ranar Allah maɗauke ba mu lokaci mai magana mai fadi akan kowanne ɗaya daga cikin waɗannan saboda a san su da asalin su a gun su kamar yake faɗa kuma wallahi ba ta babin izgili ko kuma tsokana ko wani abu ba wallahi tausayi ne yasa ake faɗin wannan bayani domin mutumin da zai ɗauki wannan aqidar ya je bina'an akan wannan aqidar ya je ya kafirta duk wanda bai yadda da ita ba to zaka ji tausayin sa ya halakar da kansa ko ba haka bane tausayi ne don haka duk wanda ya ji kada ransa ya ɓaci kada hankalinsa ya tashi don Allah ya kwantar da hankali in wata tambaya ce ya zo a tattauna a bashi dalilin gawuri gashi yadda abin yake cikin kwanciyar hankali da natsuwa ba abin da zai hana ai wannan Allah ya kiyaye abu na uku rukunin suna taqiyya at-taqiyatu dini wa dinu abai la imana liman la taqiyata lahu. Suna cewa taqiyya ko sun ruwaito ne daga Ja'far Sadiq yace taqiyya ita ce addini na addinin kuma iyaye na. In yace iyansa kun ga yana nufin Aliyu bar hadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa kuma sun ce wannan taqiyyar ita ce tis'atu ashariddin kashi 9 bisa 10 na addinin musulunci. Kai a musulunci haka addini Allah yake? Yanzu an ce maka me ya cancanci zai iya zama tis'atu ashariddin, me zaka iya cewa? Tauhidi ne, bauta Allah, inda hakan ne. Amma Allah madaukaki mu ba kassama mana yayin wannan zai dauki nauyin kaza, wannan zai dauki nauyin kaza, wannan zai dauki nauyin kaza, gaba ɗaya addinin Allah. Yau to sannan abinda suke nufi da taqiyyan nan shine ka boye abin da ke zuciyarka ka bayyana sabanin sa ga wanda ya saba maka. Amma a aikace zamu ga wani asali akwai abin nan ayoyi da sun fadi wani abu na taqiyya illa an tattaqu minhum tuqa, da Allah madauki fada cikin suratu Ali Imran cewa dangane da kafirai sai dai idan kuna tsoron ku kiyaye ko saboda kar su kashe ku ku fadi wani abu. Kuma gashi nan Allah madauki ya ga mana suratu Nahl wanda duk ya kafirta bayan imanin sa illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani, shi ma wannan ya halatta in za a kashe mutum kisa yau za a raba shi da rayuwarsa, aka ce sai ya fadi kafirci to sai ya fada. Amma su wannan taqiyyar ba ita ce taqiyyar su ba. Taqiyya a gun mai addinin Shi'a ita ce ka boye abin da ke zuciyarka ga abokin sabani da ma wanda ba abokin sabani ba, kai masa duk abin da baka son faɗa ka faɗa kawai ka faɗi wani abu wanda ba shi ba. Yanzu wanda yake da mulki yake da ƙarfi ina zan sanya taqiyya? Aka ga ba magana taqiyya ko ba haka ba? Ba kafirai shine ma khalifa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Idan aka ce me yasa bai dauki Fadak ya bai wa Fatima ba, tunda Abubakar an ce saboda dalilin zalincin sa da kafircin sa shine ya zalunci Fatima ya hana ta gado ko? To Aliyu yazo ya zama khalifa bayan Umar bayan Uthman, ba sai Aliyu ba? Aliyu har ya gama khalifancin sa bai dauki Fadak ya ce ina ya'yan Fatima ku zo gashi ba. Kaga ashe kenan za a yi tambaya anan, ba za ku ce ko kuma a ce lokacin da Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yake zama a majalisar Umar yake bashi shawara yana alƙalanci, kai har an ruwaito Umar radiyallahu anhu yana cewa ba dan Aliyu ba, laula Aliyu la halaka Umar, Umar ne yake faɗa ba da kansa ba dan Ali ba da Umar ya halaka. Kasancewar yana majalisarsa suna tattauna in an zo hukunci zai nemi shawararsa, me kake gani wannan hukunci ya kamata a yi shi, waye mai gaskiya, sai ya taimaka ya ba shawara a matsayin dan majalisarsa ba a matsayin shine imami ba. Shekara 10 fa na Umar duk Ali yana zaune a ƙarƙashinsa yana taimaka masa suna shawara da juna, har yayi ta bayan wannan kuma ya zo ya faɗi wannan kalma cewa ba dan Ali ba da Umar ya halaka. Kaga ashe babu gaba tsakaninsu, magana ce ta mutanen kirki masu son juna kuma masu yada karantarwar babban malaminsu manzonmu sallallahu alaihi wasallam. Kaga shi yasa har ya dauki yarsa Ummu Kulthum ya bada ita aure, amma waɗannan mutanen saboda neman su sa gaba tsakanin al'ummar musulmi sai suka ce akwai riwaya a cikin littafansu an ruwaito daga Ja'far Sadiq ya ce ai fadhalika awwalu farjin ghusibnahu, in an faɗi wannan sai su ai wannan shine farji na farko da aka yi mana kwacen sa. Kaga wai suna nufin Umar ne ya kwace ta da kansa. Aliyu fa da ake siffanta shi da ƙarfin da in ya da kin abin nan ya sunan sa ina mai yakin Tabuka wannan makareci nan me cewa idan ya kama doki ko in yi masa damara kawai sai dokin ya tsage saboda ƙarfi kuma shaja'a da ƙarfi. Umar siriri mutum ne fa ba mai kiba bane yadda kuke suranta shi, duk wannan ƙarfin zuciyar da yake da shi to a wajen jiki Aliyu ya fi shi. Daka idan da maganar kokowa ce da ƙarfi da wayafi wani ƙarfi da Aliyu zai fi shi ƙarfi misali, mun fahimci wannan? To amma a ce ya zo a zauna a kira mutane a yi shaida a ɗaura aure a ɗauki ya aje a zauna da ita har a zauna lafiya har a haihu wadda taqiyya yake tsoro yake yi, to kun ga wannan taqiyyar gaskiya ba za ta zama musulunci ba. Ina fata ku fahimci wannan. Yawwa to wannan kadan ke akwai kuma mahdiya da ghaiba mahdiya ita ce imanin cewa akwai mahdi na karshen zamani zai zo kuma idan ya zo abin mamaki shine da yawan ku kila ba ku taba jin abin da mahdi zai ba in ya dawo mahdin shi'a sun ce farkon aikin da zai shine ya rusa ka'aba ya tona kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fidda abubakar da umar wannan aikin farko kafin ya zagaya sauran wurare wannan duk alitafin shi'a wallahi wallahi ba ƙarya wannan yana cikin litafin su sannan kuma daga cikin aqidun har yanzu akwai wannan a dunkule ne akwai ghaiba ghaiba akwai sugura akwai kubra yanzu ana cikin kubra ne zamanin ƙarshe yauwa kawai jiran su ake kawai fito to suna kirkiro su abubuwa saboda wai tamhidin zuwan sa din shirye shiryen zuwan sa shine wai sai an zubda jini a Ka'aba sun ce alamar zuwan sa kenan ina fata kun fahimci waɗannan abubuwa shi yasa suke ta kirkiran suke ta kokari duk shekara a samu damar da za a yi zanga zanga yadda za a yi wani abu a lokacin aikin haji Allah ya sauki ar-raja'a kuma imanin su dangane da ita shine su zaka jinka tambaye su kuna da aqidar raja'a sai eh muna da ita amma ai a Qur'ani ma akwai ta gashi nan banu Isra'ila Allah madaukaki ya halakar da su ya dawo da su ko wanda mun karanta ran nan ana kuma sannan ai annabi Isa ma ya ta da matacce da sauransu wannan ai din raja'a ce sai kai kuma ba ku sani suka ce eh ashe lalle sun kawo hujja akwai a Qur'ani akwai raja'a to su raja'ar da suke nufi shine a imma guda 12 ne gaba ɗayan su za su dawo kafin tashin kiyama ko kuma dukan su ko wasu daga cikin su sannan wasu daga cikin mutane ma manya daga ciki shine za a dawo da Abubakar da Umar da Uthman da Aisha da Muawiya za a dawo musu da ransu kafin tashin alkiyama kuma a zo a tsaye da su gaban mutane a gaban makama Ibrahim a Ka'aba a yi musu haddi mun fahimci wannan wannan shine a rubuce a cikin littafin su in muka faɗi ana inkarin raja'a ita ake nufi wannan ba magana cewa Allah zai tada matattu ba wannan dama min nafilatil qauli ka ga mutane wannan bata bakinka ne duk musulmi ya yarda cewa bayan mutuwa Allah madauki zai tada mutane su je gaban sa kuma ya ba su sakamako mun fahimci wannan kuma a duniya ma kafin tashin alkiyama zamanin annabawa an yi irin waɗannan mu'ujizoji mun gani mutane sun gani kuma an hakaito mana Allah madauki ya ba mu labari kuma ya zo mana hadisai amma zancen cewa a zo a kama Abubakar da Aisha ai mata haddin zina haka suka ce dai mata haddin zina to kun ga idan kun ji na ce addinin shi'a kun ga daga yau ba za ku yi mamaki ba ko ba haka ba ne yau wani abu ne daban ba na manzon Allah babu wani ahlul bait da yake da alaka da wannan aqida daga cikin imaman ahlul bait wanda yake yana da itikadin wannan wallahi babu shine aka ce su kawo dalili mai isnadi wanda ya san ilimin isnadi shine zai magana anan ba ko na jahili ba isnadi sahihi cewa wannan addinin daga gun imaman su suka karbo su daga baya kuma akwai addinin wata aqida ita ce az-zuhur na takwas kenan ko ai na bakwai akwai az-zuhur zuhur shine bayyana imam zai zo ya bayyana wai kafin tashin alkiyama sun ce har suna ganin sa lokacin musamman a lokacin safa da marwa wai akwai yana zuwa yana ganin bayi suna aikata abin da suke aikatawa ma'ana yana bayyana ga wasu daga cikin su malaman su suna zuwa su faɗa su yau sun ga imami akwai albada bada kuma shine itikadin cewa wani abu sabo na wani ilimi ya bayyana ga Allah wai da Allah bai sani ba sai daga baya sani wannan kuma sun kirkiro shi ne domin kauda tanakuzi da tufka da warwara dake cikin aqidun su suna cewa kowanne imami kafin ya mutu zai wasiya akan waye imami bayan sa to idan imami ya mutu ba a ga wasiya ba sai ai maimakon a ce dan sa wane ne sai ai ta sabani duk ba imamin da ya mutu a cikin imaman nan 12 ko 11 zan ce yawa ko ma ba su ma kai 11 ba don Aliyu ba wannan ba su ma san zancen ba zamanin Aliyu da Al-Hasan da Hussein radiyallahu anhu duk ba su san wannan fitinar ba ba ruwansu da wannan aqidun to daga baya wai suka ce sai Allah wai Allah ne badalahu yawa akwai ilimin ya bayyana gare shi daga baya shi yasa abin ya zama ba a ga wasiyar ba shi yasa wane ya zama imami ba wane ba wannan akwai su cikin littafan su da in ka koma zaka ga akwai kuma na ƙarshe shine at-tina yumbu ita kuma wannan aqidar wa abin da suke nubi da ita shine Allah madaukaki wai lokacin da ya halicci mutane wai an halicci ƴan shi'a da tabo daban, taban da aka halicce su da shi daban yake. Allah madaukaki ya halicce su da shi, kuma sai aka halicci mabiya sunna su ma aka halicce su da wani tabo daban. To wai sai aka samu wani abu ya faru, wai sai taban guda biyu sai ya cakude kafin ai halitta. Don haka sai ya zama cewa ai bayan ai halitta kai, ko sai abun ya cakude yadda dai suka faɗa, sai ya zama cewa wai duk zunubin da kaga dan shi a yayi, domin shi an halicce shi tsarkakakke ne, to dalilin zunubin nan nasa shine cakudin da yayi da taban ahli sunna. Mun fahimci wannan? Shi kuma salaha da karatun alqur'ani da kuka dan tsoron Allah da bautar Allah da mai da ahli sunna suke yi, to shi kuma saboda tafirantuwar su ne da cakudin da suke da jini da yumbun dan shi'a. Mun fahimci wannan? Shine haifa. To da malaman su suna tsoron fadin wannan aqida, yadda masu bahasi akan abin suke fada suna cewa malaman su da suna tsoro su ce ashe kenan mabiya sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam su ne masu karanta alqur'ani, su ne masu kuka dan tsoron Allah, su ne masu bauta, su ne masu kaza, ko ba haka bane? Yawwa, to ganin wannan ne sai su kuma sai su kalle su kullun zunubi, kullun mutu'a, kullun menene mutumin da yake dama mutu'a da sabawa Allah da zina, dan mutu'a zina ce ba wani abu bace. Yawwa, wanda aka ce a wannan yake rayuwa, ko makili da haka aka haife shi, ina za a samu albarkar rayuwa? To wannan shine abin da ya kamata mutum ya kula. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da duk wanda ya batar da wannan hanya. Allah ya ba su hasken su fahimci cewa addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da addinin Aliyu da Hassan da Husaini da Zainul Abidin da Baqir da Sadiq da Al-Kadhim, dukkan su har zuwa ƙarshe addinin su ba shine wannan addinin da Allah ya shiryar da waɗannan bayan Allah su koma zuwa ga addini na haƙiƙa na Ali bin Abi Talib, kuma na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Mu kuma mu taimake su wajen isar da su ga wannan irin ilmi, wannan abin da zai sa su tsire daga wannan bala'i. Mu taimaka musu don Allah cikin natsuwa babu zagi. Maqsudun mu shine da su da mu mu haɗu gaba ɗaya akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina fata mun fahimci wannan don Allah. Allah madauki ya taimake mu. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Da na zo da saboda lokaci ya kure littafin Usulul Kafi, karanta wasu abubuwa daga cikin abin da suke ambata na imaman su, amma ina ga koma bari sai wani lokaci din insha Allah. Wannan shi da suke cewa Usulul Kafi na Kulaini, wanda yake hannuna dai yanzu an buga shi a Muassasatu Ansariyan a Jamhuriyar Iran al-Islamiyya a Iran, aka buga shi a Bauchi kuma aka saya mishi. Yanzu littafin su ba wasu wahala ne shi, suna nan a ko ina zaka saye su, ba matsala. Yawwa, ba kuma wani abu rikici, duk abin da ake faɗa dinnan duk suna nan a ciki, da yake lokacin yayi ana yada su ba a tsoro. Allah ya kyauta. To wani tambayoyin da aka kawo sani ba ko lokacin yayi nisa ko wannan? Yana cewa malam menene matsayin gyatsa da magwas da ƙwarnafi, ba su da komai, ba matsala, azumi kuma kalawiki. Wannan shi ma yana cewa malam idan mutum yayi tahajjud wai ba sai yayi tarawihi ba, in ya so zai iya yi, ba abinda yana mun yi wannan magana ko? Yawwa, wannan kuma yana cewa malam kaki wai yana kare azumi? To kaki ba ya kare azumi. Kuma malam ina so a yi bayani akan rashin lafiyar da take azumi, ina jin dai ko hana azumi yake so ce ko? Rashin lafiyar da za ta hana azumi ta danganta daga mutum zuwa mutum, don haka likita shine za a je wurin sa ya ce wane ba zai iya azumi ba, saboda in yi bai ci abinci ba kaza zai faru. In aka samu wannan shikenan, kowane irin ciwo ne, ba wani ciwo guda ɗaya ba ne, ba ka cewa sai mai alsa. To da mai alsa, akwai mai alsan da ba ta kai girman da zai za ta hana shi azumi ba ko? Yawwa, ko kuma mai ciwon kai in bai ci abinci ba sai kila ya mutu, don haka ya je gun likita, auna likita ya ce wane ba zai iya azumi ba, shine abu ba kallon nesa ba. Allah ya sa mu dace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.